sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mikoci 21-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata shi ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alar da kuma niya a kuma na samu alfaredo na kuma sun da ke kasar Ghana. Duk masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kamata tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 30 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Awane daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shin namu ya kunsa Nazir a ba mu kanin labarai.
To kamar yadda jami'an Indonesia ke fadi adadin mutanen da suka rasu sakamakon girgirzar ƙasa da kuma tsunami a Indonesia ya kai mutum 832 sai kuma dubban 'yan kasar Brazil suka hau kan hanyoyi a jiya Asabar domin yin zanga-zangan nuna kyama ga dan takarar shugaban ƙasa mai aƙidar ra'ayin riƙau. Wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa Japan a yau Lahadi.
To madalla kanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an janye yajin aiki a Najeriya. Kana kuma za ku ji mun kawo muku rahoto akan gano motar General Idris Alkali wanda ya bace cikin watan jiya. Sai kuma zabe da ake a gudanarwa a jihohi daban-daban. Daga nan za mu kawo muku shirin mu wato idan kwata na rike. Kana mu kawo sakonnin da ku ma sauraro kuka ya komo mana amma sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Kamar yadda jami'ai a Indonesia ke fadi adadin mutanen da suka rasu sakamakon masifar girgizar ƙasa da tsunami da ta afku a Indonesia ya kai mutum 832 sai kuma mutum 540 da suka jikkata. Har yanzu jami'an na cewa adadin na iya ƙaruwa. Mai magana da yan hukumar agajin gaggawa da masifu na ƙasar Sutopo Purwo Nugroho ya ce adadin yawan waɗanda masifar ta rutsa da su ƙaruwa yake yi. Kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Faransa ta rawaito Nugroho na cewa a yau Lahadi za su fara binne mutane saboda tsoron yaduwar cututtuka. Shugaban Indonesia Joko Widodo ya isa birnin Palu a yau Lahadi ɗaya daga cikin biranen da masifar ta afkawa domin duba irin barnar da ta afku. Shugaban ya yi wadakarin da aka kai aiki wurin jawabi inda ya ce su shirya yin aiki babu dare babu rana. Kimanin mutane 17,000 ne suka yi hijira a wani sansanin wucin gadi a cewar hukumar kula da masifu ta kasar Indonesia. A ranar Juma'a ne dai igiyar ruwa mai karfi ta afka a kan birnin Palu da Donggala a tsakiyar yankin Sulawesi inda ɗaruruwan mutane suke jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 wacce ta haddasa ambaliyar ruwa na tsunami mai tsayin mita 6. Yankin ya fuskanci motsin ƙasa bayan girgizar ƙasa da ta afku har 209 wanda hakan ya janyo lalacewar filin jirgin sama da hanyoyin mota da kuma hanyoyin sadarwa da sauran gine-gine masu amfani. Wannan adadin mutanen da suka mutu na birnin Palu ne kawai sakamakon har yanzu babu wani cikakken bayani daga Donggala. Jami'an kungiyar Red Cross sun ce babu wani bayani da suka ji daga Donggala kuma hakan ya sa su cikin damuwa matuƙa sakamakon akwai mutane kimanin 300 da ke zaune a yankin. Hukuma ta ce wannan tashin hankali ne mara daɗi amma abin da zai iya biyo baya zai fi muni. Sai wata mahaukaciyar guguwar ta ratsa Japan a yau Lahadi wacce ta janyo aka hana jiragen sama da na ƙasa aiki ciki har da yankunan Tokyo a lokaci guda kuma jami'ai na gargadin saukar ruwan sama mai ƙarfi gami da iska. Gonaki da gidaje a Miyazaki wani tsibiri da ke kudancin Kyushu ya tumbatsa da ruwa a yayin da guguwar ke ratsa kudu maso yammacin na Japan. An ba da izinin kwashe dubban mutane a yankunan da masifar ta afkawa ciki har da birnin Tokushima wanda ke da mutane 250,000 a tsibirin Shikoki a cewar kafar yaɗa labarai ta NHK. Kimanin mutane 51 ne suka jikkata a kudancin na Japan. An soke dai tashin jiragen sama a baki ɗaya a Japan ɗin ciki har da Narita da Haneda. Guguwar ta lalata layukan lantarki a kudancin tsibirin Okinawa a jiya Asabar. Ana tsammanin tsunami wato guguwar ta fada birnin Tokyo a daren yau Lahadi inda za ta sauka arewacin Japan a gobe Litinin. A watan Yulin da ya gabata ruwan sama mai tsananin ƙarfi ya yi sanadiyar mutuwar mutane har 221 a Japan ɗin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Sai Brazil inda dubban mutane suka hau kan hanyoyi a jiya Asabar domin yin zanga-zangar nuna kyama ga dan takarar shugaban kasa mai aƙidar ra'ayin riƙau wanda ke kan gaba. Dan majalisar da ke campaign din sa ya ƙara bayyana irin rabuwar kan da kasar mafi girma a kudancin Amurka ke ciki. A wani taro mai kama da kalankuwa a Rio de Janeiro, masu zanga-zanga sun yi rawa da waka gami da kuwar ba shi suna cewa ba shi ba. Wannan kalma ita ce kalmar da kungiyoyi da dama da ke kokarin hana Jair Bolsonaro da shugaban ya zama shugaban kasa a zaben da za a yi a watan Oktoba. Kimanin mutane 700 ne suka hada a babban birnin kasar na Brasilia domin yin Allah wadai da dan takarar a cewar kiyasin jami'an yan sanda. Amma akwai wasu yan kananan taruka da aka shirya a wannan karshen makon domin nuna goyen baya ga dan takarar. A yanzu haka dai Bolsonaro shike kan gaba a kiyasin gwaji da aka yi inda yake da kashi 28 cikin 100 na magoya baya a cikin masu zabe. Amma kuma shine yake da yawan marasa goyen baya fiye da kowane dan takara. A yayin da ake tsaka da binciken wanda ya tsayar zai zama alkalin babbar kotun Amurka, shugaba Donald Trump ya tsaya kan bakansa na goyen bayan mai shari'a Brett Kavanaugh, inda ya ce ina fatan a ƙarshe komai zai daidaita. Trump ya yi wannan batu ne ga manema labarai a White House inda yake kan hanyarsa ta zuwa campaign din siyasa a jihar West Virginia, inda ya nuni da hukumar FBI na kan al'amarin suna yi wa kowa da kowa tambayoyi, ciki har da matan da suke zargin Kavanaugh da neman yin lalata da su ta ƙarfi. Shugaban ya ƙara da cewa ina tsammani sakamakon zai yi wa mai shari'a Kavanaugh kyau.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar rahoton namu da rahoton jan yajin aiki da ma'aikatan Najeriya suka yi. Madina Dauda ta halarci taron manema labarai da kungiyar kwadago ta Najeriya ta kira kuma ta tattauna da shugaban ma'aikatar ga Madina.
Comrade Ayuba Waba, yanzu ka kira taron manema labarai ko menene dalili?
Mun kira taron manema labarai domin mu janye ko kuma mu dakatar da wannan yajin aiki da muka fara yau kwana hudu da suka wuce. Kuma abin da ya kawo ga haka kamar yadda na faɗa shine mun samu tattaunawa da gwamnatin tarayya, kuma dama buƙatar mu shine wannan committee da yake tattauna sabon tsarin albashi ta dawo ta gama aikin ta domin a samu a bada wannan sabon tsarin albashi. Kuma alhamdulillah kamar yadda na faɗa mun riga mun samu wasiƙa da tabbaci akan cewa committee nan za mu yi meeting ran hudu da kuma biyar ga wata. To mun ga cewa bai dace ba kuma a ce an je wannan taro tunda bukatun da muka nema kenan bai kamata a je an je wannan taro ana kan yajin aiki ba, ya kamata a bada fili da kuma fifiko yanda za a tattauna cikin tsanaki yanda kuma za a samu fahimta. So kamar yadda na faɗa dama abinda muka nema kenan committee din nan ta zo ta gama aikin ta domin a tura report din zuwa wurin shugaban kasa kuma a ga yanda ma'aikata za su samu gajiyan wannan sabon albashi. Kuma alhamdulillah an samu wannan, to shi yasa muka kira taron manema labarai dukkanmu shugabannin kungiyar kwadago na Najeriya muka bada wannan sanarwa akan cewa wannan yajin aiki an dakatar da shi daga yau.
To shikenan ba za a ƙara ci gaba ba ko da bayan taron ko yaya kenan yake nufi?
To ai dama yajin aikin kamar na jan kunne ne, kuma da muka ja kunne mun ga cewa dama yaro in yana jin yunwa dole sai ya dan kuka. Kuma mun dan ja kunnen mun ga kuma an nuna damuwa da kuma an sa himma a cikin abin. So bisa ga haka muka ga ya kamata a dakatar watan an jingine wannan yajin aikin na wani dan lokaci mu ga yanda abubuwa za su kaya, kuma mu ga cewa yanda za a samu biyan bukata akan wannan sabon tsarin albashi. Kuma kamar yadda nayi bayani jihohi da yawa wanda da gwamnatin suna cewa ba za su iya biya ba suna jan kafan baya, naga da yawa sun bada sanarwa kan cewa duk abin da aka gudanar za su biya, har wanda ma baya biyan albashi gwamnan kogi naga a jarida yau ana cewa ya ce zai biya tsarin albashi. Amma ba nan take ba, duk wanda yake da sauran rina a kaba watan bai samu ya biya albashin ma'aikata ba, kaga ko lallai sai yayi clearing din wannan kafin mu yi gaba. kuma shi yasa muke kira da babban murya daniyamu duk inda ake da irin wannan matsalolin su ci gaba da yajin aikin amma muka ga cewa ba za mu yi mu ƴan Najeriya adalci ba idan aka yi haka
to daga janyewan yajin aikin ma'aikata sai a jihar Plateau inda aka ga wato motan General Idris Alkali wanda ya bace kwanakin baya ga kuma Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Jama'an tsaro sun gano motar General Idris Alkali a cikin tafkin da suke yasa a yankin Duradu dake karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Tun ranar 3 ga wannan wata na Satumba ne dai General Idris Alkali wanda ya ritaya a matsayin daraktan gudanarwa a helkwatar hafsoshin sojan Najeriya a watan jiya ya bace a cikin jihar Plateau. Jama'an na soja wanda suka dukufa neman General Alkali sun shiga yasar wani tafki da suke zaton an jefa motarsa a yayin da rikici ya rutsa da shi. Kakakin runduna ta musamman a jihar Plateau Manjo Umar Adam yace sun gano motar General Idris Alkali ne a cikin tafkin.
Wato yau dai Allah ya ba mu sa'a mun gashi wannan har inda ya kai ga muka ga wannan mota nashi a cikin wannan ruwa. Koda shi ke ruwan ba mu gama yashewa ba kuma a cikin wannan motan
ba a samu gawan shi ba
kuma kamar da nayi bayani har yanzu dai ba mu san abin da ke cikin kasar ruwan ba kuma Allah ya yarda sai mun kun yashe wannan gaba ɗaya mun tabbatar da menene abubuwan da suke kasar ruwan nan cikin motan an samu ɗan kayan shi na suturanta an samu takalmin shi a cikin wannan kaya kuma har da wani t-shirt din shi ma da muka tamu na rigar soji da sunan shi a rubuce a jiki kuma insha Allah kamar yadda har television report din mu ya yi lidin da muka samu shi wannan mota wanda kuma suka yi wannan mugun aiki in Allah ya so ya yarda shi ma intelligent din za mu yi amfani da shi kuma za mu binciko su kuma za mu kore su kuma za su fuskanci hukunci yadda doka ya tanada
Kakakin rundunar STF kenan a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
To Allah ya kyauta yanzu kuma zamu duba batun zaben fidda ƴan takarar gwamnati da ake yi a kusan fadin tarayyar Najeriya Wajohin sun kai ga farawa wasu kuma basu kai ga farawa ba amma bari mu faro takun daga jihar Kano Najeriya
Jimlar ƴan takara biyar ne ke fafatawa a zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamnatin Cigawa da jam'iyyar PDP ke yi a yau Lahadi ƴan takarar sun hada da Malam Aminu Ibrahim Ringim da gwamnatin farar hula na farko a jihar Jigawa Barista Ali Sa'ad Burnin Kudu da Alhaji Dalla da Auyo da Tijjani Gaye Kiyawa da kuma Honorable Adam Amis Sarawa tsohon shugaban majalisar dokoki ta Jigawa adadin wakilai masu jefa ƙuri'a kimanin 3,000 ne nasu kaɗa ƙuri'a a zaben da suka fito daga ƙananan hukumomi 27 na Jigawa kuma tuni suka hallara a filin ƙwallon ƙafa da ke birnin dutsen jihar Jigawa a cewar shugaban PDP na Jigawa Alhaji Salisu Mamuda. Jimlatan wakilai nawa ne za su kada ƙuri'a a zaben?
Allah sun ce mutum ne. Dani wala a batun mutum hankali kuma nan da ga Allah an da kowa zai ga mutum a ɗaya jam'iyyar jirgin ta fito za ta yi adalci a wani harkar
A jami'ar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne ke karawa da Pharmacist Ubala Hashim a zaben da ke gudana a ƙarƙashin tsarin ƴartinke wadda ake yi a dukkanin akwatunan jihar fiye da 3,000. Har yanzu dai ba a kai ga fara samun sakamakon zaben ba a matakin akwati. A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne shi kaɗai ke takarar neman APC ta bashi tikitin tsayawa takarar gwamna. Sai dai babu fitowar mutane sosai a wasu daga cikin cibiyoyin kaɗa ƙuri'a yayin da kuma a wasu mazaɓin ba a fito da wuri ba. A ɗaya hannun kuma tun kimanin ƙarfe ɗaya rana ne aka fitar da sakamakon zaɓe a wasu cibiyoyin zaɓe da ke sassan birnin Kano da kewaye. A hannun guda kuma uwar jam'iyyar PDP ta ƙasa ta dakatar da gudanar da zaɓen fidda guni na gwamna a jihohin Lagos da Imo da kuma nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga jihar Kano bari mu je Bauchi da Gombe mu je kuma wayannan da ake toyawa a can
tattaunawa da shi Tabaru Tafo shugaban jam'iyyar APC a Bauchi Uba Nana ya tabbatar mini cewa ana jiran isowar sauran jami'an zabe daga Abuja
eh akwai wanda suke isowa akwai kuma wanda suke tafe
amma kamar misalin karfe nawa ne za a fara
ai editor suna gama isowa shikenan kawai dama can word da ya set ko ina mu ya set to da
ba muna jiran su kama su
gama yi suwa ne shikenan to ba wata matsala a ba 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 matsala amma dan da aka samu kawai da dai dai to da delivery kai shi ne aka samu don amma suna da shi Allah so any moment ba ko lokaci za su yi isowa to suna yi isowa shikenan wato ma su a gano hukumi za
to sai dai kuma na hira da wasu mutane guda biyu daga karamar hukumar Misau a yayin da wani ke cewa an yi zabe ɗaya gudan kuwa cewa yi ƙarya ne ba a yi zabe ba
a ranka yi ne mun fara wani wajen ma kun gama
za a yi ba kayan aiki ne
an kawo kayan aiki tun yau jiranka yi dai
shugaban jami'a ko ya gaya mun ya ce ma ba isar da kayan aiki ba tukunna shi ubana na shi yake gaya mun wannan bayani
yanzu an mura zabe ranka yi
a wani da zabe kenan zaben da babu officials
zabe na Allah da Annabi Lahi aka yi ana dirga daya baya biyu uku
kariya yake yi ba yi zabe a Misau ba
to
gashi nan jama'a suna nan a tare a stadium ana cewa an taga zaben sun gida fita su bar gurin
haka ne
fatan ana iya irin wannan yaƙi cikin rambacin aminci a ce muku an taga sai kun tafi a zo a yi ana irin wannan amma dai jama'a suna nan ba su tafi ba har yanzu haka
to abin da ake ciki dai masu sai ba su zo ba na yi kuma magana da su a Abuja ba su taso sun zo
ba Dr. Ibrahim Yakubu Lame na daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna ya yi zargin a wasu wuraren sun gudanar da zaɓe duk da kasancewar jami'an da ake jira daga Abuja ba su iso ba
to abin da ake ciki dai masu sai ba su zo ba na yi kuma magana da su a Abuja ba su taso sun zo ba amma a nan mutanen gwamnati suna ta tarawa suna zaɓe suna tara mutane da su tarawa suna bayani da
ba me ne matsayin ku akan wannan abu
akwai cin da za su zo daga national ba su zo ba ko ba a zauna da mu an ce mu dan takara an gaya mana ga inda za a yi zaɓen nan ba ba a gaya mana ba ku zama da kai yanzu a yi zaɓe kawai haka ku tashi kawai ku sami kuɗi mutane ku tura su da shi da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan sa'usa ba saboda wani wanda shi ma dan takara ne
sai dai a jihar Gombe tuni an fara gudanar da tantance wakilan da za su gudanar da zaben Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Mura Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu a guguwa ce karfe 11 na safe da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu yau a cikin shirin wakilinmu a Katsina Zara Din Sani ya dawo mana da hirar da yayi da ɗaliban da Malam Salisu Niga ya horas har suka farga suka bar shaye-shaye sun yi bayanin irin yadda suke jin daɗin nasarar da suka samu bayan sun bar shaye-shaye.
Sunana Muhammad Hassan daga garin Kano nake nan Najeriya.
Na ganka a kusa da malam yanzu haka to wani bayani za ka yi mun
abin da yasa na je nan gefen malam rashin ji ne dai
to na ga gashi har malam ya shaida mun cewa har jami'a za ka fara a nan garin Katsina to wani bayani za ka yi mun dangane da wannan
ina zaune a nan ina karatu ina hadda malam ya gani cewa zan iya hada ina da interest da boko din aka hado takarduna aka sa aka ni aka sanar rubuta jam na ci sosai kuma zan fara insha Allah wannan sati mai zuwa
to kuma ka sha shekaru nawa a nan Katsina
nan shekara ta yanzu daya da dan watanni haka
kuma yanzu lahiya lau kake jin sa
alhamdulillah
da irin abin da aka kawo ka da yanzu ba ka ma tunani irin wannan
abu alhamdulillah sai dai in yi wa wasu fada
ina so in ji sunan ka
sunana Yasiru Huza
daga
Zamfara
to yanzu wani bayani za ka yi
ko da ka wani mima dai don rashin jin na amma dai da taimakon Allah da aka kawo mana wurin malam ana rubutu ana ba mu sannan muna karatu alqur'ani sosai to duk shi yasa duk abubuwan dan da karshe ma har kamar na kai wani stage na depression irin ka ka zama hopeless haka ka zama kamar baka dida amfani ga society haka eh ga rayuwa wanda shi ne ma zaka ji an ce mutum yayi commission na kamar suicide haka kamar ya kashi kanshi da kanshi eh saboda mi ya baya ya give you up don ko da kawai nan sur da nika sa da kuma nika sawa ya canza su ko da rubutun nan da aka bani da karatu alqur'ani ne nika yi duk hankali na sai ya dawo
to gashi kuma yanzu har jami'a ma za ka je wani farin ciki za ka rawo
to na ku dai ina godiya ga Allah da kuma shi malam saboda ta sila ta ce ha Allah ya sani da wani ma ne zama mutum don ga lokacin da aka kawo ni ba wanda zai so ya ga na zauna killer dan shi saboda mi ya san halin da nake ciki da wato yana da cikin farin cikin da zan yi ni ma na zama mutum zuwa nan
to akramaka Allah zan so in ji cikakken sunan ka ganin cewa kai makusanci ne da shi malam
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abubakar Sani katsina nan kofar dare
to akramaka Allah ga dalibai mun gani sai ya kuke ta yadda wadannan dalibai
kamar yadda malam ya bayani to kawai ce mukun Allah ne dan ita shari'a a hannun Allah da ma take kamar yadda malam ya faɗi ta haka ta hanyar koyarwa da jawo hankali da san shi dama wanda don ya bace ya kauce daga hanya to babu abin da ke jawo shi akan daidai irin wa'azi da kuma nuna mishi ba daidai ba
to kuke koyar da waɗannan yara ganin cewa za ka ga wani lokaci an kawo yaro irin an hasai ku hada mai da ankwa to akwai wani lokaci kaidaidai da kuke na ganin kun cire mai ankwan na haya zo ya fara zama irin da kafin shi layala
to ai kamar yadda ka gani su ma wanda suka da cewa alqur'ani dinnan da kake ganin su kusa da mala duk san shiga irin wannan yanayi din na shi anafin mari din ba wani abu bane ba shi marin wani abu ne wanda jan hankali jan kunne mutun ya gane cewa shi yayi ba daidai ba sanadiyar da aka sa mishi mari kenan so kuma akwai wasu abubuwa dai na addu'o'i wanda shi anan kanshi mari din yake dauke tare da shi wanda shi wannan sirri ne na mala
to ku kuke koyar da waɗannan yara yanzu ha kuna da sama da yara 300
ta iyayen suna ku zuwa duba yaran nan koko suna ban muku su ne ka san shi sojoya wani yaran ya zaga ya zama abin da ya zama fitina a cikin al'umma ya zama fitina a cikin gida a society dai ya samu ya shafi kowa so wani in ya riga ya dauko ya kawo kawai ya ce malam da Allah da annabi da Allah da annabi a ce maka ansa to daga inda kai ansa wani ka to sai wannan saboda in ka tausaya ka raba kaya daga cikin gida da kuma cikin al'umma in ka kyale shi zai wata illa ko ta asa ga al'umma kasa to in an taimaka an ansa wani kana ganin sai bayan shekara da shekaru masana shi ya huta da kaya kuma muna ya bin makaranta da aiki so wasu kuma alhamdulillah sukan zo wata dan muna da tsare-tsare na zuwa ziyaran yaro da aka kawo da irin yanayin diba su da yanayin mu'amalolin su dan mu ba mu farin cikin mutum ya kawo yaron shi ya taya for a main time bai dawo ba yazo ya ringa ganin wani irin cigaba aka samu ma yana ƙara taimaka mana akan tarkokin to zaka ga wanda suke irin wannan muna jin dadin wannan wanda kuma suka zo suka aje har ma wani lokaci ne na ka ringa fada za mu zo mu aje yaran nan waje jan malam a zo a san yadda za mu kai su kotu kuma kamar malam ya ce a yi hakuri kar a kai ai mutum din da ya san ya kawo zai zo ga dan shi to wannan har zo ne to nan insha Allah sai mu gwada mashi yayi ba daidai ba so kuma muna dan experience din wani abu akan irin wannan cewa watakila su daga iyaye akwai rashin kula da ainihin tun yaron yana gida wanda kila shi ya sanadiyar shiga shi cikin wa'annan muganyar dabi'un da ya sa ya canza dabi'un shi wanda da yana samun kula kila yanda ya dace to ba zai canza ba ya koma irin wannan hanya din to ta yannan su kuma akwai special treatment da mu muke ba su a makaranta wanda muke canje musu hankali kan wancan tunane din to akan jawo su kusa da su irin haka sai anye musu radadin rashin wancan uwaye din
masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
Ubangijin Allah to gaba ka ji addu'ar mallamai
to a gaida Hafsat Muhammad yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana sakon farko ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya yace assalamu alaikum murya Amurka muna fatan wakilai da masu ruwa da tsaki wato delegate a jami'in APC da PDP za su je makawa zaba mana yan takara na gari a zaben fitar da kwani da ake yi a yau muna addu'an Allah ya zaba mana mafi alheri a dukkan jihohin da ake wannan zaben amin assalamu alaikum murya amurka mulki na Allah ne shike ba wanda ya so zaben fitar da yan takara da yake wakana a jihohin Najeriya a ciki har da jihar ta Yobe muna fata za a kammala zabe lami lafiya kuma yana kira ga waɗanda ba su samu nasara ba su goya ma zababbu baya domin samun ciyar da ƙasa gaba daga Bariya ya unguru jihar Yobe shi ko hashewa da Muljau yace a yanda zabukan fitar da gwani na yan takara a jami'in siyasar Najeriya ke gudana nake shawartar yan uwa na matasa da mu guji bangan siyasa domin ba inda za ta kai mu sai ta shirda na sani da kuma cizon yatsa duk dai wanda yake ji tabbas ba yake gani ba Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan yin murabus din tsohuwar ministan mata da kuma fitar ta daga jami'ar APC hakika hakan bai zo mana da mamaki ba tun da ma ta jima da furta kalaman da ke nuna za ta bar jami'ar daga ƙarshe muke cewa Allah ya raka taki gona sako daga Aminu Adamu Lamadori da Rayu Dakot Dunari a jihar Jigawan Najeriya Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa sunana Asma'u matar Bashar Kansila sojan Najeriya dirin da jihar Kebbi Najeriya gaskiya ya kamata hukumar lafiya ta kasar China da gwamnatin kasar su gaggauta daukar matakin daƙile cutar HIV wato sida a kasar ganin yadda yawan masu dauke da cutar ke ƙara ƙaruwa a kasar domin masu yi magana sun ce gyara kayanka bai zai taba zama sauke mu raba ba Salam sashin Hausa na murya Amurka hakika mu yan jami'ar APC mai mulkin Najeriya mun gamsu da saki tsayawar da shugaba Muhammadu Buhari yayi a matsayin dan takara karo na biyu a zaben shekarar 2019 mai zuwa domin mun gamsu da yadda yake tafiyar da mulkin kasar mu Najeriya muna addu'an Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana amin summa amin sako daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dilin daji da sanu umman na Liliya mai makuku jihar Kebbi wakilan jama'a a zaben fitar da gwani wato delegate da fatan za ku zabo wa jama'a yan takara na gari waɗanda za su fitar musu da kitse a wuta daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na ƙarshe ku ya fito ne daga Zainab Ibrahim Musa wada Barkin Ladin jihar Filato ta ce assalamu alaikum VOA Hausa Allahu akbar tabbas ci gaba da kame-kame yan uwan mu Fulani makiyaya da ake yi a karamar hukumar mu ta Barkin Ladi hakan san bai dace ba a ci gaba da aiko da wasiƙu mu kuma za mu ci gaba da karantawa To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce
Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce har yanzu bata tsayar da lokacin da aka dade ana jira ba na haduwar shugaba Donald Trump da mataimakin Attorney General wato Rod Rosenstein mutumin da ke duba binciken shishigin da Russia ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016 A wani rahoto na kwanan nan da jaridar New York Times ta buga ta ce Rosenstein ya yi tunanin daukar hirar Trump domin samar da shaida da za a cire shi daga office domin bai cancanci ya mulki ba. Rosenstein ya bada sanarwa inda ya karaita wannan zargi. Mai magana da yawun White House Sarah Sanders ta fadawa kafar yada labarai ta Fox a ranar Lahadi cewa zaman tattaunawar tsakanin mutanen biyu za ta iya faruwa a wannan makon ko kuma a iya tura ta zuwa wani makon sakamakon abubuwan da ke faruwa wanda ya shafi Brett Kavanaugh dan takarar zama alkali a babbar kotun Amurka wanda Trump ya tsayar. Al'ummar Macedonia na kada ƙuri'a a yau Lahadi. Kan ko kasar za ta sauya suna an buƙaci ƴan kasar da sauya sunan kasar zuwa Macedonia ta Arewa domin kawo ƙarshen ja'in jidda aka kwashe shekaru masu yawa ana yi da makwabciyar kasar wato Greece domin share hanyar shiga kasar cikin kungiyar NATO da tarayyar Turai Greece ta ce sunan Macedonia mallakin yankin Arewa ne kacho kan wanda amfani da sunan ya nuna niyyar Skopje na mallakar yankin na Greece Tsohon shekaru Greece da ta rika takura Skopje da ta sauya sunan kasar inda ta matsa mata namba da ta rika amfani da wani sunan na tsohuwar jamhuriyar Yugoslavia ta Macedonia a majalisar ɗinkin duniya.
To mahadalla da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe domin wannan shine cikakken shirin mu na wannan satin sai gobe za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim ke shirya kuma ya gabatar yanzu Amadun Kwado ko anan sashin Hausa musamman shine Nazir Ahmed Hausa da ya taimaka mu gabatar da shirin da Bonsu Tufa wanda ya shirya kuma ba da umarni da injiniyan mu Tiang Wang ni Ladan Ibrahim ke cewa Sai gobe idan Allah ya kai mu auni lafiya
été branché sous le